الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a yau yammacin 18 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2435 wadda ta yi daidai da 15 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya zamu tashi aya ta 77 a cikin suratul tauba tafsiri na suratul tauba da muke yi insha Allah a wannan masallaci zamu karanta tambayoyi kamar yadda aka saba tambaya ta farko shin ya halatta mai arziki ya hana ƴan uwansa da yaransa zakka don akwai wani mai arziki yau shekara 2 kenan bai ba su ba don suna ta zagin wasu malaman sunna suna ganin su suke masa fatawa kuma dan Allah a ji hankalin masu iko akan gidan yara na Masarawa suna buƙatar taimako dangane da zakka kamar yadda muke bayani ƴan uwa da aka hana mutum ya ba su zakka su ne wanda suke yana ɗaukan nauyinsu wanda suke wato ciyar da su ya wajaba a kansa su ne iyayensa mahaifa iyayensa komai nifinsa da suke sama da shi domin idan suna da sifar talauci to wajibi ne ya wadata su ma'ana wajibi ne ya ɗauke musu dukkan buƙatarsu saboda haka su mawadata ne da wadatarsa don haka ba zai ba su zakka ba tunda su mawadata ne da wadatarsa kamar yanda yake zai ɗauki nauyin kansa wajen abincinsa da tufarsa da maganinsa da komai haka zai musu saboda haka in shi mawadaci ne su ma mawadata ne idan ɗaukan nauyinsu ya tafi da wadatarsa to bai zamanto ahlus zakka ba ba zai bada zakka ba idan ɗaukan nauyinsu zai sa kuɗinsa su zamanto ƙasa da nisabi yanda ba zai iya bada zakka har zai fita daga cikin ahlus zakka to ya zamanto ba mawadaci bane dan ciyar da su wajibi ne kamar yadda matarsa ciyar da ita wajibi ne kamar ɗansa da ƴarsa da wanda bai balaga ba da ƴa wanda ba aurar da ita ba amma idan sun balaga ƴaƴa idan sun balaga sun zamanto magidata na kansu suka zamanto sun sifantu da sifar talauci to nan wajen babu laifi zai iya ba su zakka kamar yanda ƴan uwansa shakikai shi da su baya kansa ya kamata ya ba su zakka su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da cewa sadaka ga ƴan uwa sadaqatun wasila sadaka ce kuma sada zumunci ne saboda haka idan har an ba shi fatawa cewa ƴan uwa ba a ba su zakka wannan kuskure aka ba shi akwai tafsil wannan shine tafsilin ƴan uwan da ba a ba su zakka su ne wanda ciyar da su ya hau kanka ko kuma ƴan uwa ne amma nauyinsu yana ƙarƙashinka ciyar da su bai hau kanka ba amma ka ɗauka ma kanka nauyin duk buƙatunsu za ka biya musu to su ma waɗannan ba za ka ba su zakka ba don mawadata ne da wadatarka duk da yake ba lazimi ba ne ba dole ne ka ciyar da su ba to amma in ka riga ka ɗaukan ma kanka nauyinsu to nan ba za ka ba su kuma zakka ba tunda ka ɗauke musu buƙatarsu amma idan ba haka bane idan ba su zamanto kai kake ɗaukan nauyinsu ba su ya kamata ka fifita wajen ba su zakka domin su ne a cikin ba su zakka za ka haɗa lada biyu da ladan fitar da zakka da ladan sadar da zumunci sannan dangane da kula da gidan yara na Nasarawa gidan yara mabuƙata ne amma wannan ba yana nufin za a je a kai musu zakka ba saboda su duk da yake sifar bukata ta hau kansu to amma su ƙananan yara ne marayu ƙananan yara ne saboda haka wanda suke kula da su masu kula da wajen ne saboda haka idan ba an amince da amanar su ba ba za a kai zakka akan cewa ta wa'innan yaran ba don ta yiwu a kai kuma ta zamanto ta sarwanta ita kuma zakka ba wai za a je a sai kayan abinci ne a kai musu ba abinda yake na zakka za ka ba wa mutum zakkan ne daga cikin dukiyarka ba ka bashi maimako ba duk da yake waɗansu malamai sun ce ya halatta haka sai kayan abinci daga cikin kudin zakka a bashi kamar yadda yake mazhabar Abu Hanifa, amma jumhurun malamai sun saba masa anan, sun ce a dauko dukiyar ne a basu, dan dukiyar ita ce ake fitarwa, kuma Allah ya mallaka ta ga ma'abuta zakka, ya ce innamas sadaqatu lil fuqara da lamul milki wal ikhtisas, saboda ka su za a bama gundarin kudin, sai dai idan yara ne dama sai dai a bama wanda yake kula da su, to wanda yake kula da su din kuma ya wajaba ya zamanto amini ne, saboda haka idan ba a da tabbas din amincin su sai a yi taka tsantsan, amma babu laifi waɗannan wurare a rinka basu daga cikin sadaka, musamman a cikin wannan wata mai albarka da Allah yake rubanya ladan sadaka, ladan sadaka, to irin waɗannan wurare saboda halin da suke ciki na bukata babu laifi a rinka, ya kamata a rinka kai musu. Sannan batun halaccin mutum ya auri yaran gidan reno alhali kuma ya sani, babu laifi, babu laifi, musulmi ne, sun taso da musulunci, kuma yi musu sutura ne a rukun asiri ne a gare su, tunda annabi musamman in suna da addini, abinda yake sun rasa shi na hasabi, na hasabi wato shine wato asali na samun wato kyakkyawan usuli, wannan wato addini zai mare gurbinsa, to kuma idan mutum ya yi da kyakkyawan niyya Allah zai sa masa albarka a cikin wannan. Idan mutum yana cikin alwala sai ya yi tusa, to ana to anan alwalar zai sake ta ne ko yaya? Eh, zai sake alwala ne mana, ba shi da alwala ai baka ba a tsuntsun kaka, idan kai alwala ta kare saboda haka zaka fara ne daga farko ba za ka tsora ba ne. A'a, ba sai ka ai da fitar shi ne warwarewar alwalar, ba bajewar warin ba, fitar shi ne warwarewar alwalar, tunda al-khuruj wato kamar yanda ake cewa alwala ga abin da yake fita ne, ga ba ga abin da yake shiga ba, saboda haka daga zarar abin nan iska ta fita alwalar ta kare ba sai warin ya kau ba, sai mutum ya fara jaddada alwalar. Sannan ya ce mahaifina ya rasu bai taɓa zuwa hajji ko umra ba, to yanzu ni na samu dama zan je aikin hajji, zan iya yi wa mahaifina umra? Za ka iya masa umra idan dai ka yi, idan ka taɓa yin umra ɗin, sharaɗin yin hajji ko umra ga wani wanda bai taɓa yi ba ya zamanto kai kanka ka yi, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, labbaika an shubruma qala wa man shubruma qala akhun li aw qaribun li qala hajjajta an nafsika qala la qala hujja an nafsika thumma hujja an shubruma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wani yana cewa labbaika an shubruma, ya Allah amsa warka ga hajji ga shubruma, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ne kuma shubruma, sai ya ce dan uwana ne ko wani wato dan dangi wani makusanci na zumunci, yace kai hajji? Yace a ban yi ba. Yace to kai hajji? Sannan kai hajji ga shubruma, saboda sunan yanda yake shubruma, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa abu wanda yake na wasa haka, yace maimakon yace hujja an nafsika thumma hujja an akhika ko an qaribika, sai yace thumma hujja an shubruma, shubruman naka kai masa hajji bayan kai makanka hajji, saboda haka kai ma wanda kai wanda mahaifinka idan kai hajji kuma kai umra, to zaka iya masa umra, amma in kai hajji kawai ba kai umra ba, ba za ka iya masa umra ba, saboda a bisa sahihin magana umra ita ma wajiba ce, da kamar ita ce al-hajjul asghar, sai ka yi shi sannan za ka yi ma wani umra, don haka idan ka je kai aikin hajji, idan hajjin tamattu'i kai ko aikin hajjin kirani, to za ka iya ma mahaifinka umra bayan ka gama hajjinka, idan kuma hajjin ifradi kai, to bayan ka yi hajji sai kai umra, ko daga masjid Aisha, ko in ka je ka dauko daga Jidda, ko ka koma Madina ka dauko umra daga Madina, to sannan kuma sai kai niyya kai ma sannan ka sake yin harami kai ma mahaifinka hajji, kai ma mahaifinka umra. To idan zan iya, to ya ake gabatar da umrar ga wanda za a yi wa? Shine wato sai bayan kai umrar sai ka je miƙati, ka dauko harami, yayin da zaka dauko harami sai kai niyya gari ga shi dan uwan naka, kace labbaika allahumma labbaika a maimakon wani, ka faɗi sunansa, labbaika allahumma labbaika ga mahaifina wani, in zaka yi da Hausa ne, in kuma da Larabci ne wanda shi ne yafi, kace labbaika allahumma labbaik an walidi fulan, ka ambaci sunansa, ya fi kai da larabci amma in baka iya da larabcin ba kai da Hausa ko da Turanci ko da yaran da duk kake iyawa to sannan kai ta labbaik Allahumma labbaik ya ta hajjin kai ta ibadarka kamar yadda kake masa amma a cikin addu'o'i ka yawaita masa addu'a ka yawaita yi masa addu'a ba in ka zo dawafi sai ka ce to dawafi na ga wani ne in ka zo sa'ayi ga wani a'a kawai kai haji kamar yadda kake yi in dai kai wannan labbaikan na farko kace gare shi ne shikenan to sauran kawai kai ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ba sai ka ta maimaitawa kuma an fulanin ba alaikum assalam babu laifi a cikin tafiya dai zaka iya ima Aisha radiyallahu anha tayi nusuki guda tayi umra biyu a cikin tafiya daya tayi umra tare da hajjinta ta sake umra tare da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq da iznin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umran asali ce ga wannan a cikin tafiya dai zaka iya yi babu laifi amma yace tawafuki bil bayt yaktiki li hajjiki wa umratiki aya ukirani tayi Aisha kirani tayi Aisha tayi harama da umra sai tayi haila a hanya saboda haka har ranar fita Mina bata yi sarki ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta kwance kanta sannan tayi wanka sannan ta shigar da hajjinta a cikin umra ta koma mai kirani yanzu ta mutu'i ba zai yiwu gare ta ba sai ya zaman cewar tawafi ɗaya ta yi shi ne tawaful ifada ba ce tawaful kudum ba da sa'ayi ɗaya sai ta ce ya Rasulullah yanzu duk ƴan uwana matanka duk za su koma da hajji da umra ni kuma in koma da hajji kawai sai ya ce tawafuki bil bayt ai wannan tawafin da kika yi ga ɗakin Allah yakfiki li hajjiki wa umratiki ya wadatar miki ga hajjinki da umraki saboda haka tawafi ɗaya ta yi amma ya wadatar mata ta zamanto mai yin kirani don haka sai ta ce ita dai tana so ta je ta sake yin umra to don ya daɗaɗa mata rai don saboda ya daɗaɗa mata rai kan cewar ita ma ta je ta yi sake yin wata umrar daban kamar yadda su suka samu tawafi biyu ita ma ta yi ta ji ta cewa ta samu sun yi sa'ayi abin kamar yadda suka yi sun yi sa'ayi biyu sa'ayin umra da sa'ayin hajji tunda su ta mutubi suka yi dan dai tawji wannan dadin ya daɗaɗa mata ya faranta mata ce ji je ta yi wannan to ga wannan asali ne kan cewa ya halatta a cikin tafiya daya mutum ya yi nusuki guda biyu sai dai kawai shi tunda ba da niyya guda ɗaya ba babu zancen yin hadiya kamar yanda ake cewa mai tamattu'i yayi da mai kirani yayi a tafiya daya idan mutum yayi ibada guda biyu zai yi hadiya to amma nan babu hadiya gare ta tunda bayan ta fita daga cikin aikin hajji ne to sannan menene hukuncin wanda ya karanta wannan aya ya manta bai yi tunani akan ta ba inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab sai istighfari saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun bone ya tabbata ga wanda ya karanta ta bai yi tafakkuri ba wajibi ne mutum ya karanta wannan ayar yayi tunani akan halittar sama da kasa idan mutum yayi ya manta ya sha'afa to sai ya istighfari sannan mutum ne yake rike maraya da kudinsa a wajensa sun isa zaka amma yaron karami ne za a iya fidda zaka a kudin kwarai za a iya fitar wajibi ne ma ba za a iya ba bal wajibi ne kamar yadda shi yasa sayyidina Umar yake cewa ittajiru fi amwalil yatama la ta'kulu hasadaka ku rinka kasuwanci a cikin dukiyoyin marayu kada ku bari sadaka wato zakka ta cinye su ana ta fitar da zakka suna ta raguwa ba sa karuwa wajibi ne domin ita zakka haƙƙin dukiya ce ba haƙƙin rai bane ballantana kace shi ba mukallafi bane ba za a fitar masa da zakka ba da yaro da mahaukaci da yaro da mahaukaci da wanda ya suma ba shi da wanda ya suma ya dade a some saboda haka hankalinsa baya tare da shi dukkaninsu in suna da dukiya da ta kai nisabi waliyansu za su fitar musu da zakka wajibi ne saboda zakka haƙƙin dukiya ne wannan shine abin da jama'irin malamai suke akai sabanin mazhabar Imam Abu Hanifa domin sahabbai haka suka kasance suna yi. Sayyidina Umar yana fadan wannan, Aisha ummul mu'minin, akwai marayu ƴaƴan Sayyidina Abu, ƴaƴan dan uwanta Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, ta kasance tana fitan musu da zakka. Haka zalika Abdullahi dan Umar, akwai marayu da suke da yake su suke garkashin kulawarsa, yana fitan musu da zakka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. من الأعراب من يتخذ ما ينفق مرغما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
نعم. Allah ta'ala ya ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Larabawan ƙauye sune mafi tsananin kafirci da munafunci. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah, kuma sune mafi cancantar su zamanto ba su san iyakokin abinda Allah ya saukar ga manzansa ba na daga hukunce da shari'o'i na addinin musulunci. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne mai cikakken sani ne da kowane mutum ya san shi. Hakim kuma mai hikima ne a cikin dukkan abinda Allah madaukakin sarki yake aikatawa. Wannan ayar bayani ne akan sauran waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su fita jihadi tare da shi. Su ne ƙauyawa da suke kewaye da Madina, ƙabilu ne na ƙauyawa waɗanda suke kamar bararo suke, ba su da gari zaunanne, suna tafiya suna bibiyan inda ake samun abincin kiwon dabbobi. Inda akai ruwa akwai abincin kiwon dabbobi, sai su tashi su koma gare shi. Suna kai komo tsakanin wurare waɗanda suke sanannu, ba mazaunan birane ba ne. Su ne ake ce ma al-a'rab, jam'i ne na a'rabi, ba arabi ba, arabi ba larabi, jam'insa al-arab, larabawa, a'rabi ba laraban ƙauye, jam'insa a'rab, ta matar guda ɗaya a'rabiyya. Saboda haka waɗansu masu kin larabawa sai su ce to gashi fa Allah ya ce al-arabu ba, wato larabawa su ne ashaddu kufran wani fatan. Kalla ba haka ayat take nufi ba, ana nufin wani jinsi ne na larabawan, su ne larabawan ƙauye. Allah ya ce sun fi tsananin kafirci da munafinci, wato in aka kwatanta su da waɗanda suke mazauna birane, kafircinsu ya fi kafircin mazauna birane, munafuncinsu ya fi munafuncin mazauna birane. Saboda haka sun fi munafukan Madina tsananin munafinci da kafirci. Kuma su suka fi cancanta, wa ajdaru ai shine wa aula, su ne a haƙu, su ne mafi cancantar bi Allah ya wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallah, da kada da su zamanto ba su da sani ga iyakokin abin da Allah ya saukar ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, saboda nisan su da sababin ilimi. Wannan ba suka bane gare su a kashin kansu, suka ne ga halin da suke ciki, yanayin rayuwarsu. Saboda yanayin rayuwar ƙauye da yanayin rayuwar rashin zama wuri ɗaya, ita ce take sanya su zukatan su ba su shiryu dabi'ar su bata ba su damar da za su san addini ba saboda ba su zauna ba ballantana masu ilimi su zo su zauna su karantar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai zuwa wurare da dama su sanar da mutane addini amma ga garuruwa ne amma irin waɗannan kuma an zo an zauna tare da su lokaci zai yi wanda yake za su tashi su tafi domin maslahar kiwon da suke yi saboda haka yaushe shi kuma wanda yake shi ba kiwo yazo yi ba zai tashi ji bi su saboda haka ba su da damar da za su zauna har su san addini yanda ya kamata kuma saboda wannan irin yanayin rayuwa ta rashin zama wuri daya da hulɗa da dabbobi da suke yi da rashin cakuduwa da mutane a yadda yanayin zaman gari yake bayarwa ya sanya suna da kaushin ɗabi'a suna da kaushin hali suna da wauta wanda yake wannan hali ne ba wai a bisa asalin ɗabi'ar ɗan ƙauye take ba a'a yanayin zaman ƙauyen ne yasa shi yake haka saboda yanda yanayin rayuwar take shi yasa ne malamai suka ce wannan shine hikimar Allah bai aiko annabi daga ƴan ƙauye ba daga mazauna ƙauyuka wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura bamu sauka bamu aiko ba gabanin ka face mazaje da muke yin wahayi gare su min ahli alqura daga mazauna birane ƴan birni Allah yake aikowa ba wai dan saboda ƴan birni ƴan gaya bane a'a saboda ƴan birni sune suke da wato sune suka kai kimma a bisa yadda tabi'ar mutum take kasancewa domin Allah yayi mutum ba ya zauna ya zamanto daban da dabba to waɗanda suke rayuwarsu sun fi cakuduwa da dabbobi bisa cakuduwa da mutane to ba sune suka kai kimma na halin bashariya ba shi yasa musulunci kuma ya kula da assasa birane da gina birane kaga Madina ita kanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya kira ta suna Al-Madina birni na imani birnin imani to haka dalika musulmi suka kafa garuruwa suka musulmi da suka ci Iraq suka kafa garin Basra da suka ci Misra suka kafa Al-Qahira da babu Al-Qahira kafin musulmi ce zamanin Sayyidina Umar aka kafa ta haka dalika Basra zamanin Sayyidina Umar aka kafa garin Basra wanda ya zamanto babban gari yanzu ake takama da shi Baghdad kafin musulmi ne lokacin Banu al-Abbas su suka kafa garin Baghdad yanda ya zamanto duniya ga baki daya akwai lokacin da ya zamanto duniya babu gari kamar Baghdad har yanzu gashi na yana nan tsaye duk wayannan garuruwa da musulmi ne suka kafa su har yanzu manyan birane ne a tarihin musulunci Baghdad yau shekarar ta dubu da wajen 300 da wani abu tunda an kafa ta a shekara 130 da yan kai bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika Basra tun a zamanin Sayyidina Umar Al-Qahira tun zamanin Sayyidina Umar aka kafa su Al-Qairawan birnin Qairawan shi ma kafin musulmi ne ko anan ma lokacin jihadin Shehu Sokoto kafin Shehu ne kafin musulmi ne saboda haka musulunci ya kula da kafa birane domin me domin a birni ne idan an kafa birni ne sannan ci gaban dan Adam zai zo ilimi zai yadu mutane za su san addini sana'a za ta yadu in ku kana ƙauye in banda noma da kiwo ba abin da za ka amma in kana birni in aka zo aka zauna a birni wannan na bukatar wannan saboda haka sana'a za ta taso masu kwasar masai masu haɗa famfo masu dako masu kawo kaya jillalai masu rini ga sunan dai yanzu kuma an ci gaba sai ana maganar masana'antar slippers, masana'antar tuba, masana'antar exercise book, malamai, ga sunan dai duk da birni ake yin irin wannan wato a yanzu kun san ɗaya daga cikin abin da ake faɗa na kantar abin da ake ganin wato zai ka yake nuna cewar ƙasashen Afrika su ne suke za su samu wato a ci gaban arziki mai yawa saboda ganin cewar akwai garuruwa da dama da za su zamanto manyan birane suna kirga garuruwa irin garin suna kirgawa abin ta kai ci babu irin garuruwanmu na musulmi ana ko da yake ma da suka gina da suka ambata garuruwa guda 10 da suke ce musu 10 emerging cities, garuruwa wanda suke masu wato tasowa guda goma, sun ambaci Addis Ababa ne da irin su Accra da Nairobi, ko Lagos ma ba su sanya ta a ciki ba, ba wani abu bane saboda cin hanci da rashawa da ya bata Nigeria. To waɗannan birane ne waɗanda suke tasowar su yana nufin za a samu gina, ana buƙatar gina hanyoyi, ana buƙatar gina gidaje, ana buƙatar masana'antu, ana buƙatar hanyar da za a zubar da wato ruwan kazanta da ruwan banɗaki. Ga sunan dai abubuwa waɗanda suke dukkan birni yana buƙatar sa, wanda kowanne yana nuna samuwar sana'a da ma'aikata wanda za su zamanto sun iya wannan aikin. Kamar wani bawan Allah ne ɗan jarida da yake cewa yanzu da gwamnatin Najeriya za ta ce a kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya za ta gina gida na mutum 10,000 wanda za a sayar ma mutane su rinka biya a hankali, a ɗauki kuɗaɗen 'yan fanshu wanda sun kai 5,000,000,000 suna zaune sai cinyewa ake ana handamewa ana sacewa, a ɗauki waɗannan kuɗaɗen gwamnati ta ɗauka bashi ta gina waɗannan gidajen a cikin jiha guda 36, gida 10,000, 36 sau 10,000, 360,000 kenan gida wanda za a gina. Yace kaga irin mutanen da za su samu aiki, kowa sai ka ji yanzu ya ce ni shi civil engineering zai je saboda ana ta gini mal, kowa sai ka ji ya ce shi gidan suminti zai je ya aiki, kowa sai ka ji an ce, sai ka ji mutum ya ce ai yanzu ya koma kasuwancin kusa saboda kusar da ake bukata. Kowa sai wato hanyoyin sana'a da hanyoyin arziki sai su bude. To wannan ga masu kishin al'umma kenan, wanda suke so su gina al'umma, wanda suke so su gina al'umma suna himmatuwa da gina garuruwa na mutane, ayi abubuwan da zai ciyar da mutane gaba a cikin garin, ya ba da sana'a ga mutane. To idan aka samu wannan, to shine an ɗaukewa mutane bukatunsu, domin arziki ya yi yawa, saboda haka idan bukatunka ba sai ka tashi kayi ba, domin akwai wanda zai maka, kai kuma kana da kuɗin da za ka biya. Idan akwai wanda zai maka bukatunka, to idan kai Allah ya baka kan cewa kai mai haske ne na ilimi, za ka iya zama kai karatu ka fahimta har kai rubuce-rubuce. Shine sai ka samu jami'o'i su soma rubuce-rubuce, ana bincike tsangaya ta haɓaka. Amma yayin da ya zamanto kan cewa lecturer sai ya tafi ya yi kabu-kabu, sannan zai samu ya yi cefanen gida, yaushe za ka ce ya zauna ya maka bincike har ya rubutu har ya tsaya ya karantar da almajirai, sai dai kawai ya zo a abin nan a Allah baku Allah karbe, ka bayar abin da na baka ka bani. Amma babu zancen a ce wai ka je a yi bincike don a ciyar da ilimi gaba. Saboda haka shi yasa Ibn Khaldun, ɗaya daga cikin malaman tarihin musulunci, yake cewar ba a samun ilimi da ci gaban al'umma sai da inda ake da madaniya, wato rayuwa ta al'umma wadda take ta ci gaba ta birni. To kuma Al-Qur'ani shi ne ya mana ishara ga wannan, cewa waɗanda suke irin wannan rayuwar su ne wajen kafirci sun fi tsanani saboda kaushin ɗabi'a, haka zalika wajen iya munafunci sun fi tsanani, haka wajen jahilcin addini su ne suka fi cancanta ba su san addini ba, wanda ya nuna cewar wato ba a samun abin da zai ciyar da addini gaba sai an samu abin da zai tabbatar da imani a cikin zukatan mutane. Wanda ɗaya daga cikin abin da zai yi wannan shine idan mutane suna zaune a cikin hali yanayin da za su samu sanin addini, yanda za a yi tarbiyyar addini, sannan kuma su samu abin da zai fitar da malamai, a samu yadda za a yi sauƙaƙa sanin iyakokin addinin Allah, domin an san iyakokin addinin Allah to shine za a bi ka'idodin addinin Allah. To Allah maɗaukakin sarki ya rufe ayar da cewar wallahu alimun hakim, Allah shine masani kuma shine gwani, wato sanin Allah, wato ku karɓi wannan daga gare shi, ba wani ne yake faɗa ba, Allah ne yake faɗa, shi ya san halin mutane, shi ya san kowa abin da ya dace da shi. Saboda haka kaga musulmin farko suka karɓi wannan, kuma suka yi ƙoƙari suka yi maganin badawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana rashin alkhairi a cikin zaman badiya. Yace man bada jafa, wanda ya zaman badiya jafa zai samu wato taushin dabi'a, zai samu kaushin hali. Wa man ittaba as-sayd ghafal, wanda ya zaman to rayuwarsa shine bin shine farauta, to zai zaman to marafkani, sai wasa rayuwa rawa take kawai a wajensa, ya kwane yayi ne yana bin zomo ko kurege. Albadiya shine zaman kauye din, zaman kauye da bararo, rashin zaman birni. Babu laifi mutum ya dan fita dan ya guji idan fitina ta yawa, ya nisanci inda zai nisa da addininsa, amma ba tare da ya bar zaman birni ga baki ɗaya ba, in dai ba da wata hikima ta addini ba, kamar gudun fitina. Akwai daga cikin sahabbai wanda suka nisanci zaman gari saboda gudun fitina da suka gani. Amma mutum bisa zaɓi haka kawai, ba bisa larura ba, ya bar zaman birni ya je ya koma ya zauna a cikin badiya. Kuma zaman da ake nufi ba wai kawai zaman ƙauye haka ba, a zama irin na bararo, wato zama irin na bararo, baka da mazauni matabbaci, kana zaune nan da ƴan tumakanka, idan kaga babu abinci a nan ka tashi ka tafi wani wajen ka je kana ta yawo neman abinci. To shi ma wannan idan ba a yi halin da za a ba ma wa'annan mutanen ilimi ba, amma idan aka fito da hanyar da za a ba su ilimi, to shi kenan illar ta kau, don illar shi ne halinsu ba zai sa su samu ilimin addini ba. Kamar yanzu yanda abin takaici shi ne ‘yan mishan su ne suka fito da yanda za a ba ma wato a makiyaya bararo yanda za a ba su ilimi, domin kuma a ba su a shigar da su cikin addinin mishan ne. Musulmi mu ya kamata a ce mun kula da wannan cewa an kai ilimi har gare su, kuma ci gaba yanzu ya ba da dama yanda za a yi. Saboda haka domin za ka ga mutane za a iya zuwa a je a karantar da mutane a dawo, ko mutum ya je wata ɗaya ya dawo da makamantan wannan. Ko yanzu ma kasashe da dama suna irin wannan, akwai wanda suke tafiya koyarwa karfe 3 na asuba za su fita su tafiyar wajen kilomita 400 su je su koyar, sannan su dawo, ba za su dawo gida ba sai wajen sallar isha, sannan kashe gari ma su koma. A kasashe da dama akwai wanda suke irin wannan. To domin ana ba su, wanda suke irin wannan za a ba su ƙarin albashi. Akwai allowance din fitar sassa, fitar asuba dawo wa tsakar dare, akwai allowance na musamman na wannan. Ko nan ma suna yi ko Uganda, na san dai Saudiya suna yi, Saudiya suna yi. Sai ka ga mata saboda babu aiki sai irin wannan, sai su haɗu su ɗauki direba wanda kullum zai bi gidajensu, su haɗu kamar su 5, su 6, su 10 a cikin mota mai air condition, ya kai su ya dawo da su tattara masa kuɗi su biya shi kuma aikinsa kenan. Kaga madaniyar kenan, shi ma ya samu aiki yana zaune, shi ma ya samu allowance din asusuba, allowance din tsakar dare. To idan aka samu hanyar da za a bada wannan ilimin, ko da mutane suna cikin badiya din, to illar ta kau, shi kenan sai su samu ilimin addini. Kuma kamar yanzu yanda wato ilimin amfani da kafofin yada labarai, gidan rediyo da sauransu ya sa mutane suka san addini, wanda da ba zai yi su sani ba, duk wannan hanyoyi ne waɗanda suke ana amfani da su. Wato abin da zai nuna, akwai wata kissa da Ibn Kathir ya kawo wata wadda za ta nuna maka a gaskiyar da Allah ya faɗa, wato ne cewa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah. Wata ran akwai Zaid ibn Suhan ba sahabi bane, bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma ya riski rayuwarsa, yana daga cikin sahabbai waɗanda suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-bishr da cewar za su, yana shine wanda wato hannunsa zai riga shi shiga aljanna, hannunsa zai riga shi shiga aljanna. A wajen yakin Nahawan aka gutsire masa hannunsa na hagu, aka binne hannun, saboda haka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada, yana daga cikin wannan alamun nubuwa cewa hannunsa zai riga shiga aljanna, tunda hannunsa wajen jihadi ya mutu, aka yanke shi, ya shiga aljanna kafin shi, kuma bishara ne gare shi cewa shi ma aljannan zai shiga. kuma haka ne aka kashe shi a yakin Jamal, ya kasance yana tare da Sayyidina Ali lokacin da yakin da ya kasance tsakanin Sayyidina Ali a bangare ɗaya da kuma Talha da Zubair a ɗaya bangaren, to shi yana tare da Sayyidina Ali. Wata ran yana zaune yana ba ma tare da mutane a majalisinsa, yana gaya musu daga abin da Allah ya sanar da shi na ilimi, sai wani ba kauye, Balaraban kauye, sai ya zo yace, inna hadithaka la yu'jibuni wa inna yadaka la turibuni, yace hadisin ka yana kayatar da ni, amma hannun nan naka yana sa mun shakka. Wato sai za a yi ka rinka wannan zancen, kuma ga kai da guntulallen hannu, wato barawo ne aka yanke masa hannu kenan, ba ga irin wautar kenan. Ka ji mutum yana magana ta malamai, sannan kuma ka rinka yi masa tuhumar, sai ya ce masa to me kake shakka, ai hannun hagu ne, ya ce to ni na sani hannun dama ake kuke yankewa ko hannun hagu kuke yankewa. Sai Zaid ibn Suhani sun kui da kansa, ya ce Allah ya yi gaskiya, al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli, ya ce ni na sani dama kuke yankewa ko hagu. To sannan Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan jumlar kan cewa yanayinsu kenan saboda ɗabi'ar zaman daji zaman ƙauye, yace wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama, daga cikin larabawan ƙauye akwai wanda yake rukun abin da yake bayarwa fisa, yake fatarwa fisa dinillah, in an ce su fatar dan jihadi, su kawo guduma za a tafi jihadi ko zakka, yake daukan sa maghraman, ai taraji, yana daukan sa a matsayin taraji ake ci musu. Wato kamar yadda sarakuna suke daura jangali da haraji akan mutane, haka suke daukan zakka da ciyarwa da abin da aka ce a batar fi sabilillahi, a bayar fi sabilillahi, a bama Allah bashi, sai su dauka haraji ne aka sa musu. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, kuma yake sauraron afkuwar wato musiba, mummunan abu a gare ku, yana sauraro yaji an wani abu mummuna ya samu musulmi. Wato in an fita jihadi suna fata su ji an ce musulmi sun yi asara, musulmi an wato musulmi ba su samu nasara ba. Da kuma suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Tabuka, yana wani mummuna bai same shi ba, sai kace to ba ai ya kusan mutuwa, bari ya mutu duk sai mu huta. Shine tawakkubu, da wato ai suna sauraron samuwar wani mummuna ga musulmi. Da'iratu saw, ma'ana wato afkuwar, wa yatarbasu bikum ad-dawa'ir, suna ad-dawa'ir, wato abinda ake nufi ad-dawa'ir, dawa'irin zaman, kewaya wato kewayo afkuwar da zamani, abubuwan da suke afkuwa cikin zamani na jujjuyawar abubuwa, wata ran da alkhairi, wata ran da sharri. To amma abinda suke nufi a nan afkuwar sharri din ga musulmi, ya zamanto wani abu ya zo ya faru da zai fanshe shi daga bada wannan wato tarar da yake yi, wato wani abu ya zo ya zamanto karfin musulmi ya kare, ya zamanto ya tsira, gangani yake yi, nauyi ne aka dora masa, an yi kinaya ga shi da an ce masa da'ira, saboda yana kewaye, idan abin ya abu zai kewaye mutum ta kowane gefe. To Allah ta'ala ya ce alaihim da'iratu saw, afkuwar mummunan musiba ta tabbata a kansu, wato su ne mummunan musiba za ta tabbata a kansu. Wannan addu'a ce daga Allah kan cewar mummunan fatan da suke yi ya faru ya samu ga musulmi na afkuwar mummunan musiba ya tabbata a kansu. As-sau'i wato shi ne abu wanda yake mummuna, masdar ne na sa'a ya su'u, sa'ahu ya su'u, sa'ahu ya su'uhu sau'an, haka qira'ar jumhur take. Waɗansu daga cikin qurra'u, Ibn Kathir da Abu Umar da Abu Amr Addani suka karanta shi da alaihim da'iratu su'u, as-su' ismul masdar ne, sunan masdar, wato afkuwar mummunan ya tabbata a kansu. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne ga abin da suke faɗa da bakunansu na munafunci. Alim masani ne da abin da suka ɓoye a cikin zukatansu. Wannan addu'a ce kamar yadda muka ce a gare su, domin nuni ga cewa tsananin fushin Allah ya tabbata a kansu, saboda yanda wato suka nuna wato a fatan afkuwar mummuna ga musulmi da addinin musulunci, da kuma fatan afkuwar mummuna ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba sa fata su ga wani abu ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addininsa da sahabbai, illa abin da zai zamanto mummuna a gare su. to saboda haka suka cancanci fushin Allah sai Allah ya ce mummunan afkuwar mummunan musiba mummunar musiba ta tabbata a kansu kuma a cikin fadin Allah wallahu sami'un alim ishara ne ga wato cewar Allah mai amsa addu'a ne domin a haka yawanci addu'o'in sahabbai suke kare a addu'o'in annabawa suke karewa da wannan sifa ta Allah sami'un alim kamar yadda Allah ta'ala ya ambata dangane da annabi Ibrahim rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim id qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim ana karewa da waɗannan sunayena Allah saboda kaunar amsawar addu'a Allah kai ne mai ji ga abinda muke yi na addu'a kuma kai ne masani da halinmu da buƙatar to sannan Allah yace wa minal a'rabi man yu'minu billahi daga cikin larabawan kauye akwai wanda yake imani da ranar lahira wato ba dune suka zamanto daya ba akwai waɗanda suke imani da Allah da ranar lahira wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah kuma suke daukar abinda suke ciyarwa a tafarkin Allah qurbatin wato sababin samun kusanci ne inda Allah a wajen Allah wato abinda zai sa su samu kusancin Allah ne wato ibada ce da suke kusantuwa ya zuwa ga Allah da ita wa salawatir rasul kuma sababin da za su samu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salawatir rasul as-salawat anan asalin ma'anar salat shine du'a an kira sallah addu'a saboda ita ce ruhin abin da ke cikin sallah addu'a to salawatir rasul ay da'awatir rasul wato suna fatan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance idan mutum ya kawo masa sadaka ya kawo sadakarsa sai ya masa addu'a kamar yanda zamu gani a ayat da zata zo nan gaba kamar yanda ya zo daga Alu Abi Aufa da Abdullah ibn Abi Aufa ya kawo sadakar mahaifinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati wato kai rahama ta musamman ga iyalan Abu Aufa saboda haka suna su waɗannan bangare wato ba dune suka zamanto ɗaya ba larabawan kauye kamar yanda yake akwai waɗanda suke masu wannan mummunan sifa masu wannan mummunan fata ga annabi sallallahu alaihi wasallam masu mugun nufi kun ga shine koyaushe ake so mutum ya samu kyakkyawar nufi a cikin zuciyarsa saboda mugun nufinsu ga irin abin da Allah madaukakin sarki ya musu sakayya da shi to akwai waɗanda suke masu kyawun nufi masu kyakkyawan fata abinda ake karɓa na azzi wato na sadaka suna bayarwa da matsayin wato gaskiyar imani cewa wannan zai kusantar da mu ga Allah wannan zai sa mu samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun yarda addu'arsa ta musamman ce babu addu'a kamar irin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi Allah madaukakin sarki yana karbar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yayi ma da ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa ta tsallake hatta ƴaƴanka ta kai har zuwa ga jikoki addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake da muhimmanci za ka ga arzikin sa saboda Allah ne da kansa shi zai jibinci maka salatin yayin da kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati to Allah ta'ala yace ala ku fada ku tattaro hankalinku ku ji domin abinda zai fada yana da muhimmanci innaha qurbatun lahu wannan sadakar wannan ciyarwar da suke bayarwa saboda taimakon addinin Allah qurbatun lahu kusanci ne zuwa ga Allah a gare su sai yudkhiluhumullahu fi rahmatihi da sannu Allah zai shigar da su a cikin rahamarsa innallaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ga masu ta'a a gare shi mai tsananin jin kai ne a gare su waɗannan ya zo a cikin Bukhari cewa al-Aqra ibn Habis ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama taba'aka surraqul hajij waɗanda suka bi ka waɗanda suke bin ka surraqul hajij wato ƴan fashi da suke yi ma al-hajij fashi ne suka bi ka min aslam da kabiral aslam da zifar da muzaina da juhaina domin waɗannan hajji su ne waɗanda ake nufi da waminal arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir su ne masu gaskiyar imani kabila aslam da gifar da muzaina da juhaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya ce aslam salamaha Allah aslam Allah ya amintar da su wa gifar ghafara Allah laha gifar Allah ya gafarta musu kaga wannan ishtikaki ne daga sunansu ya fitar da addu'a da ta dace da su ya musu wannan addu'a to shine al-Aqra ibn Habis daga cikin Banu Tamim yazo yake aibata waɗannan kabilu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita in kana aslam wa ghifar wa muzaina wa juhaina khairan min bani tamim wa bani amir wa asad wa ghatafan yace to ko to ka bani labari idan da su aslam da ghifar da juhaina da muzaina sun fi banu tamim da banu amir da banu asad da banu da kuma ghatafan in sun fi su fa a wajen Allah qala khabu wa khasiru yace to hakika kam waɗannan daga ambata banu tamim da sauransu sun tabi sun yi asara wato yayin da suka zamanto hatta yayin da suka zamanto sune Allah ya fifita waɗancan su aslam akan su qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace sai shi kansa Abra ibn Habib yace haka ne sun fi su wannan yanu su banu tamim da banu amir kun tuna suna daga cikin waɗanda suka ifita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo uzurce na ƙarya haka zalika da asad da ghatafan suma ba su fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka Allah ya fifita waɗancan waɗanda suka zamanto masu gaskiya masu ɗaukan abinda suke ɓatarwa taimako ga addini wato neman kusancin Allah su ko waɗancan suka ɗauki sadaka da ta ya kamata ta zamanto burhani hujja akan imani su suka akasa sadaka suka mayar da ita wato kamar jangali ne da haraji da ake ɗauka a kansu na'am
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم
تبين الله يا أمبتي هكونشن وأن دا سكي daga baya ma suka shigo cikin addini sune muminai waɗanda suke daga cikin ƙauyawan larabawan ƙauye cewa sakamakon wanda suka yi ikhlasi a cikinsu tare da cewa ba su ne ma farkon shiga addinin musulunci ba gashi Allah ya ce sayyudkhiluhumullahu fi rahmati Allah zai shigar da su cikin rahamarsa to ina kuma ga waɗanda sune kashin bayan addini sune uwa uba sune farkon wanda suka bada gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah nan ya bayyana matsayinsu domin ya zamanto hujja akan dukkan wanda yake muwalaci ga Allah da manzansa da muminai kuma ya zamanto wato turmuzi hanci ga dukkan wanda yake adawa da waɗanda Allah madaukakin sarki ya yarda da su Allah ya ce wasabiquna alawwaluna marigaya al-awwaluna na farko min al-muhajirina daga muhajirina waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ansari a bisa qira'ar jumhur wal ansari daga kuma al-ansar waɗanda suka bada taimako shine ma'anar al-ansar ana ce ma ɗaya daga cikin su ansarihi wato mai bada taimako ma'anar bada taimako wato sun bada taimako da kansu da dukiyoyinsu da gidajensu ga annabi sallallahu alaihi wasallam min almuhajirina wal ansar walladhina taba'uhum da waɗanda suka bi su bi ihsani da kyakkyawan da wato da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yadda da su waradu anhu su ma kuma sun yadda da Allah saboda abinda suka ga sun samu na karama a duniya da lahira wa adda lahum jannatin Allah ya kuma ya tanadar musu aljannatai tajri tahtaha al-anhar da koramu suke gudana karkashin su khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin waɗannan aljannatai abadan har abada zalikal fawzul azim wancan abinda aka faɗa na wannan lada shine rabo wanda yake mai girma as-sabiqun malamai sun yi sabani suwa ake nufi da as-sabiqun waɗansu suka ce duk wanda ya yi as-sabiqun min al-muhajirin wal ansar daga al-muhajirin wanda suka riga domin as-sabiq shine marigayi wanda yake shine na farko yayin da shi yasa ake kiran rige-rige ake ce mata musabaka dan a ga wane ne na farko in an yi tsere ake ce mata sibaq, ake ce mata kuma musabaqa. Ko yanzu idan aka zo aka ba haka ake ce ma masu musabaqa alqur'ani ba, mun ma mun maidaita Hausa musabaqa, zamu je musabaqa. To asalin ma'anar ta rige-rige, to wanda suke a cikin rige-rigen sune na farko, bayan sun zamanto sune suka riga kuma suka zamanto al-awwaluna, sune na farko, sune suka samu wato sune suka samu kambu daga muhajirina wal ansar. Suwane ne waɗannan? Kaga sifa ce ta waɗansu mutane, an yi su sun gama. Suwane ne waɗannan? To malamai waɗansu suka ce ana nufin duk wanda yayi sallah ya zuwa ga kibla guda biyu. Domin farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa Madina yayi wata 16 yana kallon Baitul Maqdis, haka yayin da yake Makka yana kallon Baitul Maqdis kafin ya hijira. Bayan wata 16 sai aka saukan masa aya da kalli Makka. Saboda haka duk wanda yayi sallah ya kalli Baitul Maqdis tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yayi sallah ya kalli Makka, ya zamanto cikin sadiquna, domin ya riski farkon musulunci kuma ya zo ya riski baya. Saboda haka wannan fassara ta farko kenan shine abinda aka ruwaito daga irin su Sa'id ibn al-Musayyib da waɗanda su Imam Zuhri ibn Shihab da waɗansu daga cikin magabata. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi duk wanda ya je yakin Badar, al-Badriyuna ake nufi. Dan shi ma Badar shine farkon, Badar shine yakin farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da mushrikai. Waɗansu kuma suka ce su ne waɗanda suka yi bai'atul ridwan, bai'atul ridwan shekara ta 6 bayan hijira, lokacin Hudaybiya. Kuma Qur'ani yana shaida ga wannan kaulin, shi ne kaulin Amir ibn Shirahil al-Sha'bi. Domin Allah maɗaukakin sarki ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Ba daidai suke ba waɗanda wanda duk yayi hijira la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi, wanda ya ciyar da dukiyarsa domin taimakon addini kafin al-fathu, wa qatala kuma yayi jihadi kafin fathu. Waɗannan wanda suka yi a azamu darajatan su ne mafi girman daraja, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, bisa waɗanda suka ciyar bayan nan kuma suka yi jihadi. Wa kullun wa'ada Allahu al-husna, dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin aljanna, al-husna aljanna ce. To me ake nufi da al-fathu anan? Al-fathu shine inda Allah ta'ala ce inna fatahna laka fathan mubina, mun yi maka fatahi wanda yake mabayyani. Fatahin shine sulhun Hudaybiya, kuma a lokacin ne aka yi bai'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yalijannar ahadun baya'a tahta ash-shajara, duk wanda ya bai'a a ƙarƙashin bishiyan nan ta Hudaybiya ba zai shiga wutar jahannama ba. Su 400 ne. To an ce waɗannan su ne as-sabiqun. To amma su ma as-sabiqun din Ibn al-Arabi yace hawa-hawa ne. Farkonsu su ne wanda suka fara shiga addinin musulunci. Wanda ya fara shiga addinin musulunci Khadija, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ita take tare da shi. Ita ya so magaya ma abin da ya faru gare shi na wahayi, sai yana gaya mata ta yi imani. Sannan ƴan gidansa, Sayyidina Ali ibn Abi Talib yana ɗan shekara 10 lokacin. Sannan Zaid ibn Haritha, wanda ake ce masa wanda maulan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine sahabi kadai da Allah ya ambaci sunansa iri-iri a cikin Alkur'ani, falamma qada zaidun minha watara, shi yasa malaman nahwu duk misalin da za su kawo zaidu, saboda albarka shine kadai wanda aka faɗe a cikin sabai aka faɗe cikin Alkur'ani. Sannan daga wanda suke kuma bayan ƴan gida, sai wanda suka fi kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wanda yafi kowa kusanci da shi shine sahibinsa Sayyidina Abu Bakar. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda na bijiran masa da addinin musulunci face ya dan yi zum haka kafin ya karba banda Abu Bakar. Yace ina gaya masa bai wata ba, yace yayi imani. Shi yasa ake cewa farkon wanda yayi imani daga cikin mata Khadija, farkon wanda yayi imani daga cikin maza Abu Bakar, dan shine namiji da, farkon wanda yayi imani daga cikin yara Ali, farko wanda ya imani daga cikin mawali waɗanda suke an yanta su bara wato bayi da aka yanta su Zaid to sannan da imanin Sayyidina Abubakar waɗansu gaggagaggan sahabbai suka shigo addinin musulunci su Sayyidina Usman su Talha su Sa'ad ibn Abi Waqqas duk da wa'azin Sayyidina Abubakar da ya musulunta sai ya zama to mai da'awa to waɗannan waɗanda kafin waɗanda suka shiga sune farkon shiga suka musulunta kafin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Darul Arqam sune al-awwaluna sune na farkon to sannan ana cewa a cikin su as-sabiquna din to al-khulafa'ur rashidin sune na farko su su hudun nan Abubakar da Umar da Uthman da Ali domin kamar yadda Abdullahi dan Umar yace a zamanin Sayyidina Abubakar muna cewa fiyayyen wannan al'umma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar sannan Umar sannan Uthman Sayyidina Ali da aka tambaye shi wane ne yafi kowa bayan a cikin wannan al'umma yace Abubakar yace sannan wa yace sannan Umar sai Muhammad ibn al-Hanafiya sai ya sauri yace sannan kai yace a ni ka kale ni kamar gama garin musulmi ne yayi tawali'u to a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin farko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake fada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya musu inkari wanda ya nuna kan cewa sunna ce taqririya bayan sayyidina Uthman ku ijma'in al'umma ne babu kamar sayyidina Ali dan haka ba su sabani ba bayan mutuwar sayyidina Uthman akan cewar sayyidina Ali shine yafi cancanta ya zamanto amirul mu'minin dan shine fiyayyen al'umma bayan sa saboda haka a bisa wannan tartibin suka zo na falala to sannan bayan su sai kuma al-ashara al-mubashirina bil janna baqiyatul ashara sauran mutane goma da ake musu al-bashir da al-janna to ash-shahid sannan kuma daga baya sauran sahabbai daga cikin ansar waɗanda suka yi bai'atul aqaba ta farko da ta biyu sune as-sabiqun bai'atul aqaba ta farko a shekara ta 11 bayan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam su bakwai ne suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a suka yi alƙawarin kuma idan ya zo madina za su kare shi shekara da ta biyo baya suka zo da mutum 70 maza da mutane biyu mata sannan waɗanda suka fara musulunta tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina a hannun Mus'ab ibn Umayr domin bayan waɗannan 70 sun zo sai Annabi ya hada su tare da Mus'ab ibn Umayr shine limamin su yake karantar da su addini ya fara yin sallar Juma'a ma kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya sallar Juma'a to waɗanda suka musulunta a wannan lokaci duk suna daga cikin as-sabiqun domin a lokacin nan babu zancen munafunci ba wanda zai musulunta sai dan imani na gaskiya ba zancen wata maslaha a cikin musulunta ta duniya dai ba maslahar duniya a cikin musulunci sai tsangwama ga duk wanda ya musulunta shi yasa babu munafunci a cikin muhajirun domin duk wanda ya musulunta zai musulunta ne domin ya sha azaba ba domin ya samu wani amfani na duniya ba sai daga baya bayan an zo Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya kafu munafukai sun gane kan cewa to bayan yakin Badar fa da alama fa dole inda suna son asirin su ya rufu su samu rufin asiri su musulunta sannan munafunci ya so mu bayyana to shi yasa aka ce da Allah ya ambaci as-sabiquna al-awwalun bai ce as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansari bi ihsan ya kayyade da cewa wanda suka yi sabqa din suka riga yi amma tare da cewa sun kyautata bai kayyade wannan ba dan masu kyautatawa ne saboda duk wanda ya shiga addinin musulunci daga farko to wannan shaida ne akan ikhlasinsa saboda haka baya buƙatar a kayyade da cewa sun yi ihsani amma waɗanda suka zo daga baya sai Allah ya ce walladina taba'uhum bi ihsan wanda suka bi su da ihsani wato da ikhlasi da kyakkyawan da kyautatawa wajen koyi da su an kayyade saboda haka tabi'ai su ne waɗanda suke ake kayyadewa da ihsani amma as-sabiquna al-awwalun na farko daga cikin muhajirin wal ansar duk wanda yake al-muhajirin daga cikin muhajirai da al-ansar baya buƙatar a kayyade shi da kan cewar shi yana daga cikin masu ihsani domin shi mai ihsani shi yasa Imam Malik da aka zo masa da wanda yake zagin sahabbai yace Allah ta'ala ya ce lil fuqara'il muhajirina للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Imam Malik yace kana daga cikin waɗannan, tunda wannan ai an gama, wanda suka bar gidajensu suka zo Madina, an gama list ne, register ce, an rufe register, wani kuma zai sake shiga? Ba wanda zai shiga. Ayyanannu ne, yace kana cikinsu? Yace baya cikinsu. Yace walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Al ansar su ma waɗannan kana cikinsu? An gama aiko waɗanda suka karɓi muhajirin, suka ce ku zo ku zauna a gidajenmu, suka raba gidajensu da iya da dukiyoyinsu da matansu, hatta mata sai su ce gashi zaɓuwar da ka fi so, ba ya ce ya ce a to ga wannan ka bari in sake ta ka aure ta ba, a shi zai ce ka zaɓa watakila ita ce ‘yar mowar, amma duk da haka suka fifita su. Ya ce kana cikinsu? Ya ce ba, domin waɗannan ma’ayyanannu ne. Ya ce to tun da ku ba ka cikinsu, to baka cikin waɗanda suka zo na aya ta uku, walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yace saboda haka baka da rabo a cikin fayu, duk wanda ya zagi sahabbai haka Imam Malik yace musu, yace ba su da rabo a cikin dukiyar da ake rabawa ta musulmi, dan Allah ya kasata ga mutane uku, al muhajirin an gama, al ansar an gama, sauran والذين جاءوا من بعدهم wanda suka zo daga baya suke musu kyakkyawar addu'a. Ka ji kanmu ya Allah da wanda suka gabace mu a cikin imani. Sayyidina Umar da ya karanta, da ya ji Ubay yana karanta wannan ayar, yace masa kai ina kaji wannan ayar? Yace Annabi sa a ya ji wani sahabi yana karanta wannan ayar, yace ina kaji wannan ayar? Yace Ubay ne ya karantar da ni. Sai yace zo mu tafi wajen Ubay. Yace Ubay kai ne ya karanta masa wannan ayar? Yace wace ayar aka karanta? Yace eh, ni ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya karanta mu. To Sayyidina Umar ya san matsayin Ubay, sai ya ce lallai Allah ya ba mu matsayi da ba wanda zai riske shi kenan a cikin wannan al'umma. Sai ya ce ajal haka ne, ya ce karanta farkon suratul Juma'a, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, da Allah ya ce shi ne ya aiko a cikin wato al'ummiyina larabawa da ba a ba su littafi ba annabi daga cikinsu. Sai ya ce wa akharina minhum, da waɗansu kuma suna daga cikinsu, lamma yalhaqu bihim, basu cin musu ba. Duk wanda yake ba wanda aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin a cikinsu ba, daga cikin muhajirin wal ansar, yana daga cikinsu, shi ma musulmi ne, al'umar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, amma lamma yalhaqu bihim, basu cin musu ba, basu cin sahabbai ba. Saboda haka wannan ayat ta bayyana matsayin sahabbai, kuma wannan khabar ne, labari ne, ba a yi masa nasu, ba umarni ba ne, umarni ko hani shi ne ake shafe shi, wannan labari ne Allah yake bayarwa. Wa man asdaqu min Allahi haditha, wa ya fi gaskiyar zance irin Allah, labarin Allah nasu baya shigarsa. To amma yayin da waɗansu suka yi nufin wato yima addinin musulunci nufin yakin addinin musulunci, sai suka rasa wanda za su tuhuma sai sahabbai, domin idan suka tumci sahabbai kaga ba za mu gaskata alqur'ani ba, dan su ne suka kawo mana alqur'ani, ba za mu gaskata hadisi ba, dan su suka kawo mana hadisi. Shi yasa wani daga cikin shugabanninsu yake cewa ai sahabban ma da ake fada akwai littafi da aka ce akwai sahabi 70 na ƙarya. Saboda haka da ya faɗi wannan, duk wani wanda ya ji hadisi sai in ya ji an ce Abu Huraira, in ya ji an ce Mu'adh ibn Jabal, watakila fa yana cikin sahabban ƙarya. Saboda haka sai ya koma wajen wannan shugaban ya ce yana daga cikin sahabban ƙaryan nan ko baya daga ciki. Saboda haka kaga ya zamanto addininsa gabaki ɗaya ya mai da shi zuwa wajen wani ƙato wanda shi ne zai gaya masa ga hadisin da za ka karɓa, ga hadisin da ba za ka karɓa ba. To haka suka yi don yaƙi da addini. Farko wanda ya kawo wannan aƙida Abdullahi ibn Saba al-Yahudi, Bayahudan Yaman, shi ya kawo wannan aƙida. Sannan daga baya mutanen Farisa, saboda gaba da suke da addinin musulunci, ya ci ƙarfinsu, an rusa musu daularsu, saboda haka bari su yaƙi musulunci ta ƙarƙashin ƙasa, tunda sun san ta ƙarfin soja ba za su rusa shi ba, bari su yaƙe shi ta ƙarƙashin ƙasa. Saboda haka suka fitar da aƙidar Shi'a, aƙidar Rafidanci, don su raba mutane da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, da haka kuma su raba su da Alƙur'ani da Sunna. Shi yasa kaga suke cewa Sunna ƙarya ce, hatta Alƙur'ani wanda muke karantawa za su ce muku ba haka bane, wai ba sa cewa an canza Alƙur'ani, amma haka suke faɗa, domin sun ce Alƙur'ani da aka saukar sai idan mahadi nasu ya zo ya bayyana shi, sannan za a ga menene Alƙur'ani. na gaske amma ba wannan wanda mutane suke karantawa ba to duk ba wannan abu bane saboda a canza wa mutane addini daga abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo saboda haka suke suka ga sahabbai to wannan ba wani abu ne yasa muke fadakarwa ba a wannan gaba sai dan cewa aya ta zo da ta bayyana wannan hukunci da wa ba wanda zai kafirta da ba wanda zai inkarinta sai wanda ya kafirta da ita sai kuma wanda ya kirkiro wata akida ta kafirci domin yayin da suka ga wannan ayar sai suka ce to ai Allah yakan wani abu yakan bayyana gare shi wanda da bai sani ba shine akike cewa akidar bada wato sai ya gano cewa ashe basu cancanci wannan radiyallahu anhum wa radu anhu din ba wato daga baya ya bayyana ga Allah haka to sai suka fada daga cikin kafircin zuwa kafircin da yafi shi muni domin su tsira daga domin su warware irin waɗannan ayoyi sai suka kawo aqidar bada tana daga cikin aqidu wanda suke miyagu wanda suke kafirci ne ga duk wanda ya yarda da ita Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan ayar ta bayyana matsayin waɗannan bayin Allah da kan cewa sun sami yardar Allah shi yasa koyaushe in aka kira wani sahabi sai a ce radiyallahu anhu abin da yasa kenan magabata suke faɗan wannan radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi in dai sahabi ne da wannan da nasun wannan ayar Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kuma sun yarda da Allah shi yasa muke cewa radiyallahu anhu wani lokaci a ƙara da wa ardahu kuma ya yarda da shi Allah ya yarda da su kuma ya yarda da su din shine ai wa radu anhu sun yarda to ya yarda da su shine muke musu wannan addu'a wanda ku suka zo daga baya dan mu bambance daga cikin su sai mu yi musu addu'a mu ce rahimahullah Allah ya ji kansu kamar yadda ake yi ga tabi'ai da wanda suka zo daga bayan su Allah madaukakin sarki ya rayar da mu akan san waɗannan bayi nasa kuma Allah ya hada mu da su a cikin aljanna akwai sanarwa da dan dama waɗanda za a yi sai ku dan yi hakuri da mu